Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Alheri Grace Abdu saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis, biga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Alheri da kanin labaran duniya.
To, Mohammed, hukumomi sun ce akalla mutane 8 suka mutu a biranen New York da New Jersey biyo bayan ambaliyar ruwan da guguwar da aka bala kabi da ta haddasa. Kotun kolin Amurka ta goyi bayan dokar da jihar Texas ta kafa na hana galibin zubar da ciki a jihar, bayan kada kuri'a da alkalai 5 suka goyi baya, hudu kuma basu goyi baya ba na fatali da karar da masu goyon bayan zubar da ciki suka shigar suna neman takawa dokar bilki. Wani fitaccen mawakin kasar Rwanda da ake kira Jay Polly ya mutu yau Alhamis yayin da ake tsare da shi bisa ga rahotannin jami'ai da kuma kafofin sadarwa.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce ta raba tallafin sama da naira biliyan 56 ga wasu jama'ar kasar don rage masu raɗaɗin annobar coronavirus ƙarƙashin shirin ƙarfafawa ƙanana da matsakaitan masana'antu. Bayan nan kuma za ku ji cewa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwar wasu ma'aikatu da hukumomin gwamnatin Najeriya sun yi wani taro don yin nazarin yadda ƙasar ta ɗauki kare haƙƙoƙin bil'adama da muhimmanci. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Hukumomi sun ce akalla mutane 8 suka mutu a biranen New York da New Jersey biyo bayan ambaliyar ruwa da guguwar da aka ba lakabi da ta haddasa da ta shafi arewa maso gabashin Amurka kwanaki 3 bayan mummunar ɓarnar da ta yi a jihar Louisiana da ke kudu maso gabashin kasar. An tafka ruwan sama mai yawan gaske a birnin New York da ya sa hukumar kula da yanayi ta ayyana dokar ta ɓaci karan farko a birnin da kuma birane da ke kewaye da suka hada da Newark, New Jersey. Hukumar ta wallafa cewa ruwan saman da aka yi a fitaccen dandalin da ake kira Central Park ya kai inci 8 cikin sa'a guda, yayin da tituna da dama suka kuma rufe ƙanana da manyan motocin safa. An kuma fuskanci ambaliyar ruwa a hanyoyin jiragen kasa da ya tilasta hukumomi dakatar da tafiyar da dukkan layukan jiragen kasa sai guda ɗaya rak. Haka kuma an sami sama da inci 8 na ruwan sama a tashar jirgin sama ta kasa da kasa ta Liberty da ya tilasta jami'ai dakatar da tashi da saukar jiragen sama na ɗan lokaci sabili da barazanar guguwa mai ƙarfi da ruwan sama. An kuma sami ambaliyar ruwa a waɗansu sassan tashar jirgin saman da ya sa jami'ai mai da fasinjoji koma wasu wurare a hawa na sama. Magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya ayyana dokar ta ɓaci a birnin da ya hada da hana zirga-zirga ababen hawa da bata zama dole ba har zuwa ƙarfe 5 na safe, yayin da gwamna Kathy Hochul ta kafa irin wannan dokar a jihar baki ɗaya. Kotun kolin Amurka ta goyi bayan dokar da jihar Texas ta kafa na hana galibin zubar da ciki a jihar bayan kada kuri'a da alkalai 5 suka goyi baya, hudu kuma basu goyi baya ba na fatali da karar da masu goyon bayan zubar da ciki suka shigar suna neman takawa dokar birki. Umarnin da galibin alkalan suka bayar jiya Laraba da yamma da ba a riga an sawa hannu ba ya bayyana cewa masu kalubalantar dokar ba su cika sharuɗan da ake bukata na dakatar da dokar ba. Babban alkali John Roberts ya goyi bayan alkalai 3 masu sassaucin ra'ayi wajen nuna rashin goyon bayan dokar. A wata sanarwa da ya fitar jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden, wanda ke goyon bayan zubar da ciki kamar galibin 'yan jam'iyyar Democrat, ya ce dokar da jihar ta kudu maso yammacin Amurka ta kafa ta yi matukar sabawa yancin da kundin tsarin mulki ya bayar ƙarƙashin shawarar da aka yanke a shekara ta 1973 da ta shafi shari'a Roe da Wade.
Anjima kaɗan Alheri za ta sake shagowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. ashirin da take yi na bada tallafi don rage radadin annobar corona a Najeriya. Gwamnatin kasar ta bayyana cewa an raba jimillar naira biliyan 56 da 842,780 ga 'yan kasar, ki har da 'yan kasuwa waɗanda suka nuna shaidar takardarsu daga hukumar da ke kula da harkokin kamfanoni a kasar, wato CAC a takaice, karkashin shirin karfafawa ƙanana da matsakaitan masana'antu. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana.
Karamin minista a ma'aikatar ciniki da zuba hannayen jari a Najeriya, Hajiya Maryam Katagun, da ke zama shugabar kwamitin gudanarwa na shirin bada tallafin rage radadin annobar corona a kasar, ta kaddamar da kashi na ƙarshe daga asusun bada tallafi wanda aka ware wa masu ƙanana da matsakaitar sana'o'i a wani mataki na taimaka musu farfado da harkokin kasuwancin su.
Kowanne mun kiyasi cewa kada ya wuce 100,000 kowa abinda za a iya bashi. Duba kowane jaha meye muka ga suka fi yawan yi wanda zai amfani mutane, alal misali garin dan wake, man gyada, manja, irin wayan abubuwan. To yanzu haka mun sami kanana-kanana masana'antu 50,032 wanda mun riga mun tacece su cewa suna da dukkan takardunsu. Cikin satin nan za a fara aika musu text message cewa akwai takarda da za a turo musu sun yadda za su sayar mana da wayannan kayayyakin. To duka waɗanda muka samu suka turo mana ansa cewa a sun yadda za su ci gaba, za mu ba su dan wani kuɗi kalilan wanda zai dan taya su fara yin sarrafa abubuwa, wato kamar 30,000. In muka ba su 30,000 din nan, za mu ba su lokacin da za su kawo mana kayan nan. A kowace jiha mun riga mun yi magana da gwamnatin jiha ina da ina za a kai kayan nan, kuma mun sa NAFDAC da Standards Organization za su sa ido su tabbata cewa duk kayan da aka kawo mana suna da register, ba wai kawai mutum ya je ya gyara kayansa daga wani wuri ya kawo mana ba. In aka kawo a wurin da ake karban kayan, wannan abu na survival fund ne kuma ba sayarwa za a yi. Da an samu wannan cikin 'yan kwanaki kaɗan, duk wanda ya kawo kayansa a wannan kan lokaci za a biya shi sauran balance ɗinsa na 70,000.
Babban darakta na hukumar cigaban ƙanana da matsakaitan sana'o'i a Najeriya, Dr. Dikko Umar Radda, ya yi ƙari da cewa
wannan kashi na ƙarshe da za mu yi kashi ne wanda muke da ruwa da tsaki a cikin shi, tun da kusan hukumar mu ce za ta anshi kayayyakin nan wurin mutanen nan. Maganar da ake yi yau, duk warehouses ɗin da za a aje kayayyakin nan mun riga mun tanaje su, mutanen da za su yi aiki su anshi kayayyakin nan mun tanaje su, sannan abubuwan da za mu yi na mai branding din su na nuna cewa wannan kayan na MSME Survival Fund ne kuma ba na saidawa bane, mun tanaje su, kuma za mu lillika musu duk kayayyakin da aka kawo kafin mu mika ma gwamnatin jihohi domin su raba mu gidajen da za su amfana da wannan abubuwa.
Ɗaya daga cikin waɗanda suka yi nasara wajen cin gajiyar tallafin, Aisha Ahmad Fallata, ta bayyana farin cikin ta kamar haka.
Ina ɗaya daga cikin wanda suka samu tallafin nan, da fatan kuma Allah ya saka da alheri. Ina so in fara sana'ar wannan dinka face mask ne, abinda zan ce Allah dai ya saka da alheri, Allah ya sa kuma kamar yadda aka ce za muka samu abin yi za a cika mana a ba mu saurin cikotanto, da fatan dai Allah ya taimaka, mun gode.
Gabaki ɗaya daga hukumar cigaban ƙanana da matsakaitan sana'o'i a Najeriya, an warewa masu sana'o'i 100,000 waɗanda za su ci moriyar tallafin. Kana ya zuwa yanzu dai gwamnatin ƙasar ta kammala dukkan wasu shirye-shiryenta na baiwa mutane masu sana'o'i 82,499 tallafin. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri da labaran duniya kashi da biyu.
Yayin da Amurka ke kusantar cika shekaru 20 da harin ta'addanci da aka kai ranar 11 ga watan Satumba da ya sanadin kashe kimanin mutane 300,000, Amurkawa da dama sun ce har yanzu lamarin yana shafar rayuwarsu bisa ga wani binciken jin ra'ayoyin jama'a da aka gudanar. Binciken ya gano cewa halin yau kashi 26 na Amurkawa suna ɗari-ɗarin tafiya ta jirgin sama, yayin da kashi 27 cikin 100 suke tsoron shiga ginin da ke da tsawo ainun, kashi 30 cikin 100 suke fargaban tafiya zuwa kasashen ƙetare, sai kuma kashi 37 cikin 100 suka bayyana tsoron halartar tarukan da ake samun cinkoson jama'a. Wani binciken kuma na nuni da cewa ƙwarin gwiwa da Amurkawa ke da shi kan gwamnati ta kare al'ummarta ya ragu. Daga ƙarshe, hukumomin ƙasar India sun hana zirga-zirga al'umma a yau Alhamis, suka kuma toshe hanyoyin sadarwa kusan baki ɗaya a yankin Kashmir da ake takaddama a kai, bayan mutuwar Said Ali Gilani, wani madugun ƴan aware wanda ya zama tambarin tsayayya da yankin Keyi da New Delhi. An binne Gilani, wanda ya rasu yana da shekaru 92 a duniya jiya Laraba, a wata makabarta da ke garin ƙarƙashin wata jana'iza da hukumomi suka shirya suka kuma hana jama'a halatta, kamar yadda ɗansa Nassim Gilani ya shaida wa kamfanin dillacin labarai na Associated Press. Ya ce iyalan sun yi niyyar binne shi ne a makabartar shahadai da ke Sirinaga, babban birnin lardin, kamar yadda ya bukata a wasiyarsa, amma 'yan sanda suka hana. Hukumomi sun toshe hanyoyin layukan wayar salula da kuma na intanet, kamar yadda ƙasar ta India ta saba yi domin dakile zanga-zanga gama gari. Gilani shi ne ya jagoranci fafutukan neman 'yancin yankin Kashmir, kuma yana matukar adawa da haɗa yankin da Pakistan. Ya kuma ki duk wani zaman tattaunawa da New Delhi, matsayin da gwamnatocin ƙasar India ba su lamanta ba, waɗanda suka rika bayyana shi a matsayin ɗan siyasa mai tsatsauran ra'ayi.
A gaida Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu a Najeriya. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwa da wasu ma'aikatu da hukumomin gwamnati sun kwashe kwanaki biyu suna tattaunawa tare da yin nazari akan yadda Najeriya ta ɗauki kare haƙƙoƙin al'umma da muhimmanci, kama daga irin hukunce-hukunce da ake yi akan cin zarafin mata da yara da matakan da ake ɗauka na hana aukuwansu. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton.
Mahalarta taron sun yi jawabai da dama, kama daga nazarin matakan da ake ɗauka akan haƙƙoƙin waɗanda aka ci zarafinsu, ya zuwa bin haƙƙin tsofaffin ma'aikata da yadda mahukunta za su duƙufa wajen ganin an bi haƙƙoƙin daidai gwargwado da kuma yadda yin hakan zai ɗore. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Peter Hopkins ya yi jawabi yana cewa,
The United Nations is supporting various human rights initiatives in this country. This consultation with the government and national partners will aim to streamline these efforts and achieve coherence, building the necessary momentum for results.
Hopkins ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwashi tsawon lokaci tana nazari akan irin rahotannin da take samu akan yadda Najeriya ke kare haƙoƙin jama'arta tare da yadda ƙasar ke ƙoƙarin bin kundin tsarin mulkinta wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Hopkins ya ce hukumomi a Majalisar Ɗinkin Duniya sun lura da irin matakan da jami'an tsaron ƙasar ke ɗauka na tabbatar da zaman lafiya tsakanin su da farar hula. Wani abu da ya ɗauki hankalin mahalarta taron shi ne yadda yawancin matasan ƙasar ke ta zanga-zanga a wurare daban na neman haƙƙinsu, inda suka bada misalin yajin aiki da likitoci masu neman ƙwarewa ke yi na tsawon lokaci. A nan, wakilin ministar agaji da cigaban al'umma Musa Ahmed Bungudu ya tsokaci akan irin ƙoƙarin da gwamnati take yi wajen biwa al'umma haƙƙoƙinsu.
Haƙƙin ɗan adam suna da yawa, sai dai abinda gwargwado gwamnati suka iya yi ta yi bakin iyakayinta. Babu ƙasa ta duniya da za ka je ka ce 100% babu irin waɗannan wasu matsaloli, amma duk da haka kamar hawan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bulo da cewa mutum miliyan 100 ana ƙasar Najeriya, miliyan 100 za a fadda su a cikin matsalolin rashi. To kuma da ya fito da wannan, ya kirkiro da ma'aikatar da za ta gada cewa an ci nasara ga wannan.
Ita kuwa ministar kula da ma'aikatar mata Dame Pauline Talen ta yi kyakkyawar fata ne ga masu gudanar da taron.
Wannan taruwa yana da mahimmanci kwarai, na nuna godiya wa United Nations, wato Majalisar Ɗinkin Duniya, da ƙoƙari da talafawa da suke taimakawa, kuma muna fata kowa zai tashi a tsaye domin a taimakawa na ƙasarsu gajiyayyu, musamman mata da yara, domin kuwa taimakawa mata da yara taimakawa al'umma ne gaba daya.
Abin jira a gani shine yadda irin wannan tattaunawa da tuntubar juna da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi da hukumomi a Najeriya zai taimaka wajen samun ci gaba a fannin kare haƙƙoƙin al'umma a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya, musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma, domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su, da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin ɗaukar matakan kariya. Sunana Hawwa Umar. A cikin shirin namu lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu magana ne akan cutar kazuwa wacce ake kira da scabies a turance. Kazuwa cuta ce da wani ƙwaro ke haddasawa, kuma cuta ce da take fesa ƙuraje masu matuƙar ƙaiƙayi a lungu ko saƙo da kuma gaɓoɓin jiki. A wasu lokutan kuma ƙurajen kan fidda ruwa mai yauƙi. Idan cutar ta yi tsanani, takan kama jijiyoyin gaɓar da ta mamaye. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar kazuwa.
To, kazuwa wata cuta ce da wata ƙwayar halitta da ake kira Sarcoptic scabies take kawowa. Idan ta samu dama ta hau kan fatar mutum, sai ta hudan fatar, sai ta shiga ƙarƙashin fatar nan. In ta shiga ƙarƙashin fatar nan, ta kan yi rami sosai kuma ta zuba ƙwayayenta a wurin. Sai jiki shi kuma sai ya yake ta ta hanyar garkuwar jiki, wanda yake kawo kaikai, matsanancin kaikai. Akan samu waɗanda ba sa samun kaikan saboda wata matsala da ta shafi garkuwar jiki, amma mafi yawancin mutane suna samun kaikai mai tsanani.
Menene alamomin cutar scabies ko kuma kazuwa a Hausance?
To, yawanci abinda alama shine wannan kaikan. Akwai wanda ba zai ga ko kurji ɗaya ba, amma jikin shi zai kaikai musamman da daddare. Kaikai ne matsanancin kaikai kafin kurajen su fara fitowa. To, idan suka fara fitowa din kuma kurajen za su iya bayyana kala-kala. Wani lokacin an za a samu wanda suke dan fitar da ruwa mai yauƙi, ko kuma za ka ga busassun kuraje ne ba alamar ruwa a jikinsu. Kuma sukan so wurare kamar yatsu da kuma tsakanin yatsun da wajen gwiwa, da bayan gwiwa hannu, da wajen hamata, da kuma wajen mara. Suna da kaikai, matukar kaikai.
To, likita, kamar mu a kasar Hausa, yawanci zaka ga waɗanda ba su kwana ko kwanciya a wuri mai tsafta ne suka fi kamuwa da wannan cutar, wanda akan danganta ta ma da rashin tsafta. Shin haka ne ko kuma yaya bayanin yake?
Idan dai ya kasance akwai wuraren da jama'a suke da dama, ko da suna da tsafta, idan aka samu mutum ɗaya da ke wannan cuta, tana yaduwa sosai tsakanin mutane, ko ta yadda yanayin jikin shi zai taba wani kwayar cutar ta hau, ko kuma ta abin rifa ko abin kwanciya kwayar ta hau. Saboda haka shi yasa ake samun ta musamman a inda mutane suke da yawa, kamar makarantu, gidajen prisoner da sauran inda mutane da suke haduwa sosai. Ko da ku suna daga tsafta, inda aka samu mutum ɗaya da wannan ƙwayar cuta zai iya shafar sauran. Amma rashin tsafta ɗin yana iya haifar da abin ya ta'azzara.
Bayan shi wannan ƙwaro da yake kawo cuta ta scabies ko kuma kazuwa ya taɓa mutum, ko kuma wanda yake ɗauke da cutar ya taɓa wanda ba shi da cutar, takan ɗauki lokaci ne kafin ta bayyana a jikin shi wanda ya kama?
To, yawanci da ta shiga jikin mutum, ta haukan mutum za ta iya huda fata ta shiga cikin minti 30 da hawa. Sannan kuma tana ramin nan tana zuba ƙwayaye. Ƙwayayen nan kuma sukan ɗauki kwana 3 zuwa kwana 5 ne kafin su kyankyashe. Saboda haka tana da saurin bayyana. Sannan kuma idan ta fito ta haukan kan kayan mutum, za ta iya rayuwa kwana 2 zuwa 3 a jikin kayan, ko da ba kan mutum ba. Kenan za a iya samun misali mayafi ko abin rufa ko tawul wanda mai kazuwa ya yi amfani da shi. Su hau wani yana ɗauka ya sa shi masu shiga fatar shi. Sannan suna shiga ɗin nan, suna zuba ƙwayayen nan, suna gyankyashewa. Waɗanda aka gyankyashe ɗin su ma suka fito su hayayyafa, su ma su shiga cikin jikin mutum su gyankyashe. Saboda aka sai ta zagayawa cikin jikin mutum ko kuma cikin al'ummar da aka yaɗa ta.
Menene illar cutar kazuwa idan har ba a dauki matakin da ya dace da gaggawa ba?
Saboda huda fatan nan da take yi da kaikai din nan da sosa, jikin mutum zai yi tabbara inda aka sosa din ko ya baki wani wurin, kuma inda musamman inda take fitar da ruwan nan mai yauki, sai ya ba da hanya da wasu kwayoyin cuta musamman nau'in bacteria za su iya shiga. Sannan a yara da dama saboda kaikain nan tana hana su bacci, har manyan ma sukan iya samun matsalolin bacci saboda matsalancin kaikain din nan. To sai ya zama shi kuma in babu isasshen bacci akwai matsaloli da dama.
Me mataki na farko da ya kamata a yi ma wanda ya kamu da wannan cuta ta kazuwa?
To akwai magani da ake bayarwa a asibiti. Matakin farko shine a tabbatar da ciwon kazuwa ne. Ana tabbatarwa za a bada matakan nan, za a kuma bada matakan da mutum ya kamata. Za a ce musu ga magani ga yadda za su shafa shi, sannan duk kayan da ya amfani da shi da nasawa da na kwanciya a wanke su cikin ruwan zafi. Bayan an wanke su cikin ruwan zafi a shanya su a rana, sannan a goge su. Inda kuma suke da matsala da rana, akalla in kayan sun bushe dai a goge su. To idan aka yi haka zai zama kenan an dauki mataki yadda ba za su ci gaba da yada su cikin al'umma ba, kuma ba zai yadu jikin shi mutumin da ya shafa maganin ba. Akan samu wata matsala yadda bayan mutuwar kwayoyin cutar, saboda sun riga sun yi kwayaye a karkashin fatar, kaikan nan yana iya ci gaba har kusan sati biyu bayan kwayoyin cutar ma sun mutu, saboda suna karkashin fata ne.
Likita, ka yi magana cewa wanda ya kamu da cutar a garzaya asibiti a tabbatar da cewa cutar kazuwa ne. Shin akwai wata cuta da take kama da kazuwa?
Ana iya samun wasu cututtuka da dama wanda za su iya kama da kazuwa, musamman waɗanda suke da alamun kuraje. Misali, wanda yake da ciwon kurajen chicken pox, wato karambau kenan, kin ga shi ma kuraje ne wanda suke da tsananin kaikai. Akwai sauran cututtuka wanda za su iya kama da kazuwa, amma likita in ya gani zai bambanta ma ya ce wannan ba kazuwa bace, ga abin da kuma ya kamata a yi.
To likita, akwai wani gwaji na musamman da ake domin a gane ko kuma a tabbatar da cewa wannan cutar kazuwa ce?
Ana yin gwaji, abinda da turanci ake kiran shi skin scraping. Akan dauki wani abu ne daga fata din, sai a duba a karkashin gilashin likita, wato microscope. Anan za a iya gane cewar wannan kwaya cutar scabies ce, dan tana da alamu, tana da kafafu guda takwas da sauransu. Shi zai ga alamun cewar wannan kwayar kazuwa ce, ko kuma za a iya ganin kwayayenta da sauransu. To amma mafi yawancin lokaci ba a fi damuwa da sai ma an yi wannan ba. Idan likita ya ga mutum zai iya bambanta masa kazuwa da sauran kurajen da ba kazuwa ba.
Ka yi bayanin cewa cutar tana da saurin yaduwa a cikin al'umma. Ya ya kamata a yi jinyar wanda yake fama da cutar don gudun kar shi mai jinyar ya kamu ya kuma yada ta ga sauran al'umma?
To idan aka samu mutum ɗaya, misali in a gida ne, to ya kamata a dauki matakai duk wanda yake mu'amala da shi, ko ya fara samun matsala ko bai fara samun matsala ba. Maganar kayan da suke amfani da shi, a wanke su da ruwan zafi. Idan suna kwanciya wuri ɗaya ne, a shi ma da buƙatar da ya dan ji alamar kaikai, ko kuma kafin ma ya ji alamar kaikai, lokacin da shi wannan dan uwan shi ke daukar maganin nan, shi ma ya shafa maganin nan, ta haka za a iya hana yaduwa ta cikin al'umma.
Na'am. To likita, yaya yawan waɗanda suke kamuwa da wannan cuta ta scabies ko kazuwa, musamman ma a nan Najeriya?
To gaskiya, musamman a ƙasashen Afirka yamma da Sahara da kuma Najeriya, akan samu cutar kazuwa fiye da mutum 100,000 a shekara wanda suka kamu da ita. Saboda haka tana da ɗan dama a cikin al'umma. In aka dauki mataki, kuma insha Allah za a samu sauƙinta.
A cutar kazuwa takan kai ga mutuwa?
Gaskiya ba kasafai za ta kai ce kai tsaye ta kai mutuwa ba, sai dai idan ta ba da dama ta yadda fashewar jiki wata kwayar cuta kuma ta shiga, wadda wannan kwayar cutar ta yi sanadiyyar mutuwa. Amma ita akan kanta yawanci da yake ba ta shiga jini, iyakarta a fata, ba ta kai ga mutuwa saboda haka.
To likita, cutar kazuwa takan ɗauki lokaci ne kafin ta warke bayan an fara sha da ko kuma shafa magani?
Yawanci magani ne na shafawa, kuma idan aka shafa shi kwana ɗaya zuwa biyu, wasu sukan yi har kwana uku, insha Allah za a samu magani. Ba magani ba warkewar ne matsala ba, dama tunanin cewar waɗansu kayan da aka yi amfani da su mutum ya kuma ɗauka kuma ya sa sai ta dawo. Amma ita akan kanta, in aka shafa maganin nan kwana uku matuƙa, Allah ya da ta mutu.
Wani shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya?
To, matakan kariya shine da an gane mutum ɗaya ana zargin yana da wannan kazuwa, to sai a duba kamar yadda muka yi bayani yadda za a yi da kayan shi wurin wankewa, sannan ya samu magani, sannan duk wanda yake jin wala Allah ya ɗauka ya shafa magani. Maganin nan yawanci masu arha ne, kuma amfani da shi yana da saukin gaske. Wanda ba ta bayyana a jikin shi ba kuma yana tunanin cewa zai iya kamuwa, kwana ɗaya ne, watakila da dare ɗaya in ya shafa shi kenan abin da yake bukata. Saboda haka abu ne da za a yi maganin shi cikin sauki.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas. Anan za mu dasa aya ashirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Hawa Umar, yanzu kuma sai rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga cewa da Murjau, yace to mun ji gwamnatin jihar mu ta ne jama'a ta bi sauran jihohin Zamfara da Katsina wajen daukar matakai masu tsauri na yaki da matsalar tsaro. To mu dai duk abinda zai haifar da sakamako mai amfani muna goyen baya, da fatan kuma jama'a za mu jure, domin dai bayan wuya sai daɗi. Sako na gaba ya fito daga Bakar Kawu Girgir, yace ya kamata gwamnatin Nijar da jami'an tsaro su sake dabarun yaki da 'yan ta'adda da suka addabi wannan yanki na Talabere, domin babu tsaro ko kaɗan a yankin, sai dai tsoro. Sako daga Sani Muhammad Chindo Ngwakarofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, yace salam biyoyi Hausa kaicho, hakika sake sata gwamnatin ɗalibai da wasu 'yan ta'adda suka yi a jihar Zamfara abin bakin ciki ne da takaici. Ya kamata hukumomin tsaron kasar nan su kara matsa kaimi wajen ganin sun kawo karshen sace-sacen dalibai don neman kudin fansa. Ya Allah, ka kawo mana karshen ayyukan 'yan ta'adda a kasar mu Najeriya. Amin summa amin. Sakonmu na karshe ya fito ne daga Babandi Mamman Bande, yace salam biyoyi Hausa, sace dalibai a wasu jihohin arewacin Najeriya wanda yasa rufe wasu makarantu a Latilas. Wannan lamarin abin damuwa ne matuka, duba da cewa rufe makaranta wani gagarumin koma baya ne. Ya kamata al'umma a yawaita addu'a domin neman saukin wannan iftila'i. To mun gode, sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai amma a takaice.
Hukumomi sun ce akalla mutane 8 suka mutu a biranen New York da New Jersey biyo bayan ambaliyar ruwa da guguwar da aka ba lakabi Ida ta haddasa da ta shafi arewa maso gabashin Amurka kwanaki 3 bayan mummunar ɓarna da ta yi a jihar Louisiana da ke kudu maso gabashin kasar. An tafka ruwan sama mai yawan gaske a birnin New York da ya sa hukumar kula da yanayi ta ayyana dokar ta ɓaci karan farko a birnin da kuma birane da ke kewaye da suka hada da Newark, New Jersey. Kotun kolin Amurka ta goyi bayan dokar da jihar Texas ta kafa na hana galibin zubar da ciki a jihar bayan kada kuri'a da alkalai biyar suka goyi baya, hudu kuma basu goyi baya ba, na fatali da karar da masu goyon bayan zubar da ciki suka shiga suna neman takawa dokar birki. Umarnin da galibin alkalan suka bayar jiya Laraba da yamma da ba a riga an sawa hannu ba ya bayyana cewa masu kalubalantar dokar ba su cika sharuɗan da ake bukata na dakatar da dokar ba. Wani fitaccen mawakin kasar Rwanda da ake kira Jay Paul ya mutu yau Alhamis yayin da ake tsare da shi bisa ga rahotannin jami'ai da kuma kafofin sadarwa.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da take da gabatarwa, sai kuma Julia da Stresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.